ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهك إغواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركا مرساك سادواء وانا مسلا شي ميتارن البركة مسلا شنغ واللغة على انتكينغ رنبوشي وانا يمشي من البركة للجمعة يو شاشرة قوت رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرا دليه إيرا ثلاثين دشدا واندا كميزو ديدي دا أكو قوتا بكوي ميلادية تدبو بي دشابير أولا مجالسي دمكي تفسير القرآن ميقرما كما قام تاشي أكن آياتا أنوني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيء أجر من أحسن عمله للي ولن سكي إيماني sannan kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba ma tozarta wanda ya kyautata aiki ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar wadannan suna da aljannatayya na zama dindindin tajri min tahtihimul anhar wadanda koramu suke gudana ta karkashin su yuhalluna fiha min asawira min zahabin ana musu ado a cikin wadannan aljannatai da mundaye na zinari wayalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak kuma suna sanye tufafi koraye min sundusin na alharirin da yake ba mai kauri ba marar kauri wa istabrak da alharirin da yake da kauri muttaki'ina fiha suna masu kishingida a cikinta alal ara'iki akan karagu na mulki na sarauta ni'imat thawabu ma dalla da wannan lada wa hasunat murtafaka kuma wajen hutu yayi kyau kamar yadda muka ji Allah ta'ala a ayoyin da suka gabata ya ambaci irin tanadin da yayi wa azzalimai kafirai wadanda suka kangarewa dokokinsa suka kangarewa shari'arsa wanda kuma dukkan wadannan ayoyi sun zo a munasabar abinda ya gabata na bukata da manya-manyan jimajiman Qurayshawa suka gabatar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa ya tashi talakawan muminai da suke gabansa a majalisarsa domin su zauna in har suna bukatar yana bukatar su yi imani to sai yayi wannan canjin ya kawo wannan tsare-tsaren an sallama waɗannan talakawa irin su Khabbab su Bilal irin su Ammar ibn Yasir, irin su Suhaib Ar-Rumi da ire-iren su, sai an tashe su daga majalisa, sannan su za su musulunta ko kuma za su zo su saurari abinda ma yake faɗa. To shine Allah Ta'ala yace wannan magana ba za ta yi ba. Allah Ta'ala ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da waɗannan mutane, kuma su kuma ya ci gaba da gaya musu gaskiya, kuma ya gaya musu wannan gaskiyar ba wai daga wajensa take ba, kuma ba shi ya tsaro ta ba, bare har a ce ya canza wani abu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, ce gaskiya ce wannan daga Ubangijinku, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama ya kafirce. Sai Allah Ta'ala ya faɗi sakamakon waɗanda suka kafirce, inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وبعدين أبنجي تعالى يا فإسا كما كون وأن دسك ذاب كافرتي وأن دسو وأن نمن يمن ين دسك نيمن أكاو وأن نشنجي أتفير مسلين شي سنة رجع تكنسو تسي الله تعالى يتشتو كما وأن دسك إيماني سك أيكي نقولي رجع تكي هذا وأن نكو كيرينا to Allah ba zai tozar ta aikin su ba. Waɗannan da kuke ganin kamar ba kowa bane ko su ba komai bane, to su ne komai a gurin Allah. Ba kuma yadda za a yi Ubangiji ya tozar ta aikin su ko ya nuna musu wulakanci a nan duniya, ko Ubangiji Ta'ala ya bada wannan dama. Innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, lalle waɗanda duk suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai, to lalle mu in ji Allah ba za mu tozar ta wato wanda ya kyautata aikinsa ba. Duk wanda ya kyautata aikinsa to za mu ba shi lada fiye da ma abin da ya aikata. Ubangiji Ta'ala yana nannin ka lada, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, wanda ya ainihin zo da kyakkyawan aiki guda daya, to Ubangiji Ta'ala yana nannin ka masa wato wannan aikin nashi har gida goma, ya nannin ka masa shi har gida 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وبنجي زي ننن كاموس سوداري هزوا أري بقوي وما سنن والله يضاعف لمن يشاء. وبنجي نائيا ننن كاموس في يدهك إلى أضعاف كثيرة والله واسع عليم. سوى لك وبنجي تعالى وزي تبا توزر تولى أنه متانيبا هو توزر تأيكل سوداك إن ذاكو مسلم شكوي in ba za ku yi ba to shikenan ku kama gabanku. Ubangiji Ta'ala dama ya ba ku dama, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, illa iyaka, kowa dai ya sani. Ubangiji ya yi tanadin sakamako na duka bangarorin biyu, sawa'un wanda ya yi imani ko wanda ba wai sai nan gaba ma za a yi tanadin ba. Inna atadna lizzalimina nar, ce ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, su waɗannan da kuke zaton cewa ba komai bane, to waɗannan su ne komai a gurin Allah. Sun yi aiki na ƙwarai, Allah ba zai tozarta aikinsu ba. Ula'ika lahum jannatu, waɗannan suna da aljannatai, jannatu adnin, suna da aljannatai ya na zama, inda za su zauna a ciki har abinnan zama na dawwama. Al'adin shi ne al'iqama, zama na dawwama. Tajri min tahtihimul anhar, da ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu, ma'ana ta ƙarƙashin ɗakunansu, wato gidajensu da za a gina musu da aljanna, ƙoramu ne a ƙarƙashi suke gudu. To an yi gidajen ne a kan ruwa, saboda haka daga cikin gidan, daga cikin ɗakin da suke in suka sunkuya ƙasa za su ga wannan ruwa. Wannan ruwa yana gudu ne a ƙarƙashin waɗannan ɗakuna nasu, kamar yadda Fir'auna yake tuciya a duniya cewa shi ba yana da gidan da ƙoramunsa suke gudana ta ƙarƙashinsu. Alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, ce ba ni yake da mulkin Masar ba, ga kuma ƙoramunan suna gudu ta ƙarƙashina, ma'ana ya fitar da ƙoramu waɗanda suke gudana a cikin gidajensa. Yana tuciya da wannan. Allah ce yuhallawna fiha min asawira min zahab, ana sanya musu, ana musu ado da mundaye na zinare, wato kayan ado da za a sa musu a aljanna, kayan ado ne na zinari, kayan ado ne na azurfa. A nan Ubangiji Ta'ala ya kira da kayan adon da cewa na zinari. A wani gurin kuma kamar suratul insan, Allah Ta'ala ce wa hullu asawira min fiddatin, aka sanya musu mundaye na azurfa a wani gurin Ubangiji ta'ala ya kara da batun lu'lu'u wa lu'lu'an wa libasun fiha harir kamar yadda yake cikin suratul fatir jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir aljanna ta zama wadanda za su shiga ciki kuma ana musu ado wato da mundaye na zinari wa lu'lu'an kuma a sanya musu lu'lu'u wa libasuhum fiha harir kuma dufafin da suke sanye da shi a can alharir ne saboda haka Allah ta'ala zai yi wa maza da mata ado da waɗannan abubuwa a aljanna duk da cewa a nan duniya Allah ta'ala ya keɓance alhariri ya keɓance zinari ga mace kawai ga adam mata amma namiji ba a halatta masa ya ado da alharir ba a halatta masa ya ado da zinari ba to amma a lahira Ubangiji ta'ala zai yi wa maza da mata duk zai ba su wannan kayan ado din za a yi musu ado da abin nan da kayan ado na azurfa da kayan ado na alhariri kuma Ubangiji ta'ala sai ya ce yuhallawna wato za a yi musu ado din ba ma su za su zauna suna ta wahala a yi musu ado za a yi kaga akwai waɗanda za su yi musu ado din don haka a lahira za a samu waɗanda za su yi musu ado su yi musu kawa a abin nan da waɗannan kayan ado din sannan wayal basuna thiyaban sannan za su sanya tufafi ado wani abu ne wanda yake kari akan bukatarka akwai tufafi wannan bukatar kace ta larura tun lokacin da Allah ta'ala ya dan adam ya sanya ya bashi tufafin da yake sawa ga annabi adam alayhi salam lokacin da yake aljanna da tufafi a jikinsa bas bai rabu da waɗannan tufafi ba shi da Hawwa'u sai lokacin da yake abinda Allah ta'ala ya ce kada ya ci na wannan itaciya kamar yadda Allah ya ce wa tafiqa yaqsifani alayhi ma min waraqil janna lokacin da suka shi suka ci wannan itaciya kayan da suke jikin su na sikira da suka zube saboda haka suka je suna bin ganyen a gida aljanna suna sirce al'auransu shi yasa Allah ta'ala ya ce ya bani adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khair ubangiji ta'ala ya saukar ma dan adam tun san da ya halice shi ya saukar masa tufafi saboda haka tufafi wani abu ne na larura wanda dan adam ne cikin da agan nabi ba wanda yake dan adam ne amma mai kama da naman daji ba dan adam ne wanda yake wato kamalarsa ta dan adam da hankalinsa cikakke babu shakka yana bukatar sutura to shi yasa anan sai aka jingina musu sanya sutura din domin wani abu ne na larura ba wani abu ne wanda yake na kamaliyat abu ne wanda yake shiga karkashin daruriyat kace wayalbasuna thiyaban khudran min ismin sundusin wa istabrak to shi ne wasu malamai suke cewa kaga anan Allah ya kaddamar da falala akan abin da yake abin nan larura ne abinda suka yi na aiki aka yi musu sakamako aka ba su kayan sawa sannan kuma aka kara musu da wata falala shi ne aka ba su kayan ado wanda da can ba a ba su damar su yi amfani da shi ba yanzu gashi Allah ta'ala ya ba su kuma kowa da waɗannan talakawa da kuke ganin talakawa ne ya kamata a kawar da su da waɗanda suke masu wadata kowa zai samu waɗannan kayan ado a can babu maganar bambancewa tsakanin wannan babba ne wannan ba babba ne sai aikin mutum shine zai bambance shi amma dan matsayinsa a duniya kawai yana da wadata ko yana da sarauta ko yana da jama'a wannan ba shine zai sa a bambance shi a lahira ba ubangiji ta'ala zai yi wa kowa sakayya ne gurgudan aikinsa ce wa yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudra kuma suna sanye da tufafi waɗanda suke koraye min sundusin as-sundus sune shine dibaji shine alharir amma marar kauri istabra kuma shine dibaji ko alhariri amma bai kauri waɗannan kalmomi guda biyu idan ka koma da tafan tafsiri za ka ga malamai sun yi ta magana akan asalin kalmomin daga ina suka samo asali daga wani yare ne daga farisanci ne aka samo su daga baya suka zama larabci to amma daga baya larabawa sun yi amfani da su sun zama harshen larabci alqur'ani babu wata kalma da bata zama da baba larabiyar kalma ba duk kalmomin da suke cikin alqur'ani kalmomi ne na larabci, shi yasa Allah ta'ala ya sifanta shi da qur'anan arabiyya. Alqur'ani ne balaraban littafi ne, balaraban littafi ne. Babu wata kalma da ba ta larabci bace alqur'ani ya dauko ta daga larabawa suka fara jinta alqur'ani ba su san da ita ba. Duk kalmar da suka gaji ta alqur'ani, ko da ana fadar asalinta, a ce asalinta farisanci ne ko asalinta larabawa ne, rubanci ne, to zaka samu cewa larabawa sun mai da ita balarabiyar kalma, ta zama abin nan. Kamar yadda zaka ga a cikin Hausa akwai kalmomi da yawa wadanda sun zama Hausar, ba a da ma wasu wadanda ake amfani da su sai wannan kalmar, ita ce alqalami alqalami, ko da za a ce asalin kalmar alqalami larabci ce, ko allo a ce allo, asalin kalmar allo larabci ce, albasa albasan asalin kalmar larabci ce, sama sama, banki banki, ba kada wani abu da kake kira goma ko wani abu da gurin ajiyar kuɗi ake cewa banki ake cewa, saboda ya zama Hausar, ya zama Bahaushiyar kalma. Kamar yadda su ma larabawan sun bai da shi kalmar bank din, ta zama duk da suna da masraf ko masrif, amma dai sun fi fadar banki din, ko da mujamma na al-lughal arabiyya na Masar, kusan kalmar banki din ya yi itimadi a matsayin ta zama ita ce kalmar larabcin suke jam'inta da al-bunuk. Saboda kaga ta riga ta zama balarabiyar kalma, kamar yadda kalmomin da muka ambata sun zama hausawan kalmomi. Saboda haka babu wani Bahaushen da za a ce da shi alqalami yayi dudu ya rasa me zai dauko maka, ko dauko min allo yayi ta ka maka mai yana tunanin me kake nema, ya ka fada ya san menene allo, in akwai ya ce akwai, in babu zai ce babu. To haka nan kalmomin da suke cikin alqur'ani wanda ba larabci ba, wanda asalin su ba larabci ba, alqur'ani bai amfani da su ba sai da suka zama kalmomi ne na larabawa. Saboda haka sun zama larabawan kalmomi, sannan Ubangiji ta'ala ya amfani da su. Kaga ashe Qur'anan Arabiyyan din yana nan, babu maganar Qur'anan, amma a wani abin a ce ajami ne. Allah ta'ala ya ce ajamiyun wa arabi, babu maganar ajabanci a cikin Al-Qur'ani, dukkansa larabci ne. Saboda haka kalmar sundus da istabrak kalmomi ne waɗanda sun zama larabci. Sundus yana nufin alhariri wanda yake marar kauri, istabrak kuma yana nufin alhariri wanda yake da kauri. To za a yi musu ado da shi kuma korayen launi, suka ce saboda koren launi yana da kyau kwarai da gaske a ido, har ma wasu suka ce koren launi yana ƙara ƙarfin ido, saboda in kana son idon kai ƙara ƙarfi ya ƙara ka ƙara gani sosai, ka riƙa ganin ka riƙa kallon korayen abubuwa. Muttaki'ina fiha 'alal ara'iki, suna kishingide wato a cikin nadin 'alal ara'iki. Malamai suke cewa shi ne as-sarir, su ne kamar tantuna ne da ake yi, akwai abinda da ake rufawa gadaje, kaga kamar gidan sauro ana rufe gadaje da shi, ko kuma a ado da ake yi wanda za a yi ado da kyallaye kala, sannan a zo a shirya kujeru a gaban waɗannan kyallaye a guraren bukukuna, haka za ku ga bukukuwa, za ku ga ana amfani da irin wannan a kawata guri da kyallaye kala, sannan a zo a sa kujeru a jikinsu. To kujerun da ake sa ko karagun da ake sawa a irin wannan guri su ake kira al-arika ko al-ara'ik. Saboda haka kujeru ne ko karagu ne waɗanda aka sanya su a ƙarƙashin wasu kyallaye waɗanda aka tanada masu ban sha'awa. To a kai za su hau su kishingida irin ta masu sarauta, irin ta masu mulki. Wasu malamai suka ce za su kishingida ne al-ittika, anan ana nufin al-ittija, kishingida. Wasu malamai suka ce a'a, al-ittika anan ana nufin za su yi zaman harɗe. To zaman harɗe irin wanda malam Mansur ya yi. To yadda ya zauna ɗin nan, haka za su zauna aljanna. To wannan shine ittika ɗin, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisinsa, la atilu muttaki'an, ba na cin abinci alhalin na yi zaman harɗi, na haɗa ƙafafuwa na, ba na cin abinci a haka. To wannan zama ne na isa, zama ne na sarauta a aljanna. a aljanna ba ja nan ba. To Allah ya ce muttaki'ina fiha 'alal ara'iki ni'mat thawabu, ma dalla da wannan sakamako, ma dalla da aljanna ta zama ita ce sakamakon ayyukan da suka yi a duniya. Wa hasunat murtafaqa, kuma gurin hutu yayi kyau. Kaga a can baya Allah ta'ala ce bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa, tir da wannan abin sha, kuma wannan gurin hutu yayi muni. Muka ce an yi amfani da kalmar murtafaqa a can, duk da babu wani irtifaq, babu wani hutu a cikin wutar jahannam. In yugasu yugasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh, ina baga tuhutun hutu a nan. To amma dan a ƙara tusa musu haushi, a ɓata musu rai, a ce to ku huta ku huta ku huta, kamar wanda za ka ga yana yin abin da ba daidai ba, ka ce sannu da aiki. Ce bi'sa sharabu wa hasunat ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa, wato ma dalla da wannan sakamako, kuma al-murtafaq gurin hutu yayi kyau. Sannan Ubangiji ya ce wadrib lahum mathalan rajulaini,
wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayni min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'an.
Kilta al-jannatayni,
كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
To wannan kissa ta biyu kenan, bayan Allah ta'ala ya gaya mana kissar ashabul kahfi, da irin yadda Allah ta'ala ya nuna ayarsa da ikonsa a kansu, da yadda ya tsayar da su daga waɗanda suke bakiyansu, da ni'imtarwa da Ubangiji ta'ala ya musu. Sannan Ubangiji ta'ala ya yi ƙarin bayani, aka shigo kuma da batun kafirai waɗanda suke neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo canji a sha'anin da'awa, da zama da ya bambance tsakanin masu wadata ko waɗanda suke da sarauta da waɗanda ba su da shi. Allah ta'ala ya ce watsi da wannan magana, sai kuma aka kawo musu misali. Misali na wasu mutane guda biyu, waɗanda ɗaya Allah ta'ala ya bashi duniya ya riƙa yin wato taƙama da jiji da kai da wannan duniyar da Allah ta'ala ya bashi, wanda har haka ya sa shi ma ya kafircewa Allah, ya kafircewa ni'imar da Allah ta'ala ya masa, ya manta da cewa akwai wani wanda ƙarfinsa ya fi nashi, ya manta da cewa akwai wanda komai nashi yake a hannunsa, rayuwarsa duka da abin da ya mallaka da abin da yake takama da shi duk yana hannunsa. Ya manta da wannan, ya manta da cewa wannan ni'imar da Allah ta'ala ya bashi ni'ima ce da za ta dawwama, ba za ta ƙare ba. Saboda haka yana ganin yana da ƙarfi, yana da jama'a, yana da ƴaƴa, yana da dukiya, yana da mulki, yana da duniya da babu wani wanda zai iya da shi. Saboda haka ya shiga wulaƙanta muminin da yake talaka, wanda shi Allah ta'ala bai yi masa wadatar dukiya ko wadatar ƴaƴa irin yadda ya yi wancan ba. Saboda haka ya rika, amma kuma Allah ta'ala ya masa wadatar imani a zuciyarsa, ya yi masa wadatar godiya ga Allah ta'ala bisa ga abin da ya bashi. Saboda haka Ubangiji ta'ala sai ya kawo mana wannan kissa don zama darasi ga su waɗannan mutane da suke neman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wulaƙanta talaka, su ga yadda Ubangiji ta'ala ya ba mu wani dukiya, ya riƙa wulaƙanta wani talaka, da yadda Allah ta'ala ya kace-kace da shi, ya lalata dukiyar tashi. Shi kuma wancan Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka matsayinsa, ya ɗaukaka darajarsa. Allah ta'ala ya ce wadrib lahum mathalan rajulaini, ka basu misalin mutane guda biyu, ja'alna li ahadihima jannataini, muka sanya wa ɗaya daga cikinsu gonaki guda biyu, min a'nabin, na inabi, wa hafafnahuma bi nakhlin, muka kewaye su da itacen dabino, wa ja'alna bainahuma zar'a, sa'annan muka sanya shuke-shuke a tsakankaninsu, kiltal jannataini, duka waɗannan gonaki guda biyu, atat ukulaha, sun bayar da cikakken amfaninsu, walam tazlim minhu shay'a, ba su rage komai ba daga wannan amfanin. Wa fajjarna khilalahuma nahara, sannan muka keta wato tsakiyarsu da wata korama. Ubangiji ta'ala ya fara ba mu hoton ni'imar da ya ba mu wannan bawa nashi, hoton yadda waɗannan gonaki na kayan marmari, na abinci, na shuke-shuke, na buƙatun rayuwa ta ɗan adam iri-iri da Ubangiji ta'ala ya bashi. Ubangiji ya fara ba mu hoton wannan mutane ne guda biyu, ɗaya mai gode wa ni'imar Allah, ɗaya kuma wanda yake ja da ni'imar Allah, kowannensu da irin abin da ya faɗa, wanda a sakamakon wannan magana da ya Ubangiji ta'ala ya masa sakayya, wanda ya masa kyakkyawar sakayya, wanda ko ya ga abin da ya zama masa wa'azi. Sanin ko suwaye waɗannan mutane guda biyu ba wani abu bane mai muhimmanci, ba shi da wata fa'ida. Abin da ake so ka ga sakamakon abin da ya kare a ƙarshen kissa din, me ya faru, wani darasi ne a ciki, wani shi ne muhimmi, ba ka san sunayen ko suwa ne ba, amma dai yadda Allah ta'ala ya koro labarin yana nuna maka tabbas ya faru, ba wai labari ne ƙirƙirarre ba ko misali ne kawai Ubangiji ta'ala ya bayar, a'a, in ka ji yadda suka riƙa tattaunawa da yadda ƙarshe ɗaya ya zo da nadama, za ka fahimci cewa abin ya faru. Malaman tafsiri sun yi ta kawo ƙissoshi daban-daban na su tantance su wane ne waɗannan mutanen guda biyu, wasu su ce wasu mutane ne a cikin Banu Isra'ila da suka gaji dukiya mai yawa daga mahaifinsu, ɗaya ya yi sadaka da dukiyarsa ya taimaka marayu da mabukata, ɗaya kuma ya sayi gonaki ya raya su da arziki, ya samu aure, ya samu ƴaƴa manya-manya, ya samu ƴaƴan itatuwa, ya tara ma'aikata a ƙarƙashinsa, al-khadam da al-abid da bayi, saboda haka ɗayan baya da komai, ya zo neman taimako gurin ɗan uwansa wanda yake da wadata, bayan shi ya riga ya yi sadaka da tashi, shi ne ya shiga wulaƙar tashi. Wasu sun faɗi wannan, har ma suna faɗar sunaye. Wasu kuma suka ce a cikin Larabawa abin ya faru, abin ya faru tsakanin al-Aswad ibn Abdul Ashad ibn Yali, ɗan uwan Abu Salama, mijin Ummu Salama kafin ta auri Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Abu Salama sunansa Abdullah ibn Abdul Ashad ibn Yali. To sun ce tsakanin waɗannan mutane guda biyu ne abin ya faru. Shi wancan mumini ne, Allah ta'ala ya bashi imani, shi ne Abu Salama. Shi kuma wannan kafiri ne, ya kafircewa Allah amma yana jin yana da dukiya. To duk waɗannan kissoshi ba wanda ya inganta, babu ɗaya da ya inganta cikin waɗannan kissoshi. Abinda dai muka sani cewa mutane ne guda biyu Allah ta'ala yake mana misali da su, kuma kissarsu ta faru, ba lalle ne mu san ko su wane ne ba, kuma ko a ina aka yi su. To shi ne Allah ta'ala yake gaya mana yadda ya ba wa ɗaya daga cikinsu gonaki guda biyu na inabi, jannatayn min a'nabin, gonaki na inabi. Sannan wannan inabin Allah ta'ala ya sanya wato itatuwan dabino suka kewaye gonakin nashi. Wa hafafnahuma bi nakhlin, da inabi da dabino suna daga cikin khairul ashjar, wato mafi alkhairin itatuwa, itacen inabi da kuma itacen dabino. Allah ta'ala ya bashi ga dabino ya kewaye gonar, ta yadda wata guguwa ko wata iska mai ƙarfi in ta taso ba za ta cutar da abin da ya shuka a cikin gonar ba, saboda ka ya mata shinge da dabino. Sannan kuma ga inabi a abin da a tsakiyarta, sannan kuma ga shuke-shuke wanda ya a tsakankaninsu, tsakanin inabi da dabino, tsakanin inabi da dabino, kuma nan duk shuke-shuke ne. Shuke-shuken da suke ciki kuma kala-kala ne. Ubangiji ta'ala ya ce waja'alna bainahuma zar'a, zar'a ana nufin shuke-shuke, saboda haka duk wani abinci da ake bukata na ci zai shuka a gurin. Saboda haka ga inabi ga dabino waɗanda su ne mafi alkhairin itatuwa, sannan kuma ga sauran abubuwan abinci da zai bukata duk Ubangiji ta'ala ya bashi. Sannan wa fajjarna khilalahuma nahara, wata kila wanda ya ce to ina za a samu ruwa, to sai ubangiji ta'ala kuma ya sanya ruwa wanda yake ya keta tsakiyar abinda ya keta tsakiyar waɗannan gonaki guda biyu waɗanda su wannan ruwa shi yake wannan ƙorama ita ce take shayar da waɗannan gonaki guda biyu saboda haka baya da buƙatar sai ya fita neman ruwan da zai shayar da waɗannan gonaki yayin da zai yi noman rani baya buƙatar sai ya tafi neman ruwa ga ruwa nan ya keta tsakiyar gonakin guda biyu saboda haka zai shayar da wannan kamar yadda Allah ta'ala ya sa wa mutanen saba na tsakkara da saba in fi maskanihim aya jannatayni an yaminin wa shimal ga gona nan dama ga ta ga hagu tsakiya kuma ruwa ne wanda wannan ruwan lokacin da suka yi wa Allah ta'ala butulci shi Allah ta'ala ya sanya ya yi ambaliya da ya cinye gonakin guda biyu to shi ma wannan haka Allah ta'ala ya sanya ruwa ya keta tsakankanin gonarsa domin idan ruwan ta wani gu yake zuwa to watakila wani lokaci ya samu matsala domin mai gonar wanda ruwan yake biwa ta gonarsa zai iya tarewa ko in ba a samu isasshen ruwa ba ya tare ya shayar da abin nan kafin ya karaso ga gonarsa ya yi karanci ba zai isa gonarsa ba to sai ya zama na gonar ruwan a gonarsa yake koramar a cikin gonarsa take to kaga wannan karewar wato biyan bukata kenan kiltal jannatayni atat ukulaha dukkan waɗannan gonaki guda biyu gaba ɗayansu sun bayar da ƴaƴan itatuwansu wato suna bada ƴaƴa abin nan amfaninsu cikakke ba a samun wata matsala maimakon ya kasance wata shekarar an samu amfanin gona mai yawa wata shekarar an samu kaɗan a'a ta wannan gonar kowace shekara ana samun amfanin gona cikakke babu abin da ake ragewa walam tazlim minhu shay'a ba tare da ta tauye wani abu daga cikinsa ba anan sai aka yi amfani da kalmar az-zulm ana nufin an-naqs ay lam tanqus minhu shay'a wato kasar da Allah ta'ala ya bashi wacce yake shuka a cikin gonakin waɗannan guda biyu basu zalunce shi ba wahalar da yayi ya kashe kuɗi a kansu wajen noma duk ya samu abin da yake bukata amma shi ya zalunci kansa gonakinsa basu zalunce shi ba amma shi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsihi dan a nuna masa cewa ga kasa wacce ba Allah ta'ala bai dora mata takalifi ba bai dora mata wani abu na abin da ba amma tana bin yadda Allah ta'ala ya tsara mata babu zalunci a cikin sha'aninta saboda ka kasa ba bata zaluntar kowa kasa ba ta taba zaluntar madobi ba iya kokarinsa abinda zai gani kenan yayi kokari ta bashi iya kokarinsa bai yi kokari ba ya ga abinda ya shuka kamar yadda Bahaushe yake to abinda ka shuka shi kake girba sauraka kasa ba ta zalintar kowa walam tazlim minhu shay'a ay lam tanqus minhu shay'a tana ba ta ƴaƴan itatuwan cikakke wasu malamai suka ce kiran abun ma ukul ce wa atat ukulaha dan a nuna cewa ƴaƴan itatuwan sun hadu sun isa a ciro kawai a ci shi yasa ba aka kira wasu ukul dan a nuna maka salihan ne lil akli Allah ce wa kana lahu thamaru
faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akthar minka malan wa a'azzu nafara ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا
الله تعالى يقول وكان له ثمر كما ينادى إن إتاتوا ما سيوا فقال لصاحبه سيتي وأبوكنسا وهو يحاوره يا يندهيك محاورة دشي ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, ni fa nafi ka yawan dukiya kuma nafi ka karfin jama'a. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, ya shiga gonar sa yana mai zaluntar kansa. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, yace ba ma na tsammanin wannan gonar za ta kare har abada. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, kai ba na tsammanin alkiyama ma za ta tsaya. Wala in rujitu ila rabbi, idan kuma har ta tsaya din kuma aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na, la ajidanna khairan minha munqalaba, zan samu wato makofinta wadda ta fita alkhairi ba. To da irin waɗannan kalmomi, wannan bawan Allah da Allah ta'ala ya bashi irin wannan ni'ima, da irin wannan kalmomi ya fuskanci ubangijinsa, kalmomi na cika baki, kalmomi na mantawa da Allah, kalmomi na butulcewa ni'imar Allah, da kafircewa Allah gaba ɗaya, da kafircewa ranar lahira, da yiwa wanda yake dan uwansa ko abokinsa kamar da Al-Qur'ani ya kira sahibinsa, da yi masa alfahari, da nuna masa cewa shi fa yafi shi, yanzu fa ba ɗaya suke ba. Wa kana lahu thamarun, Allah ya ce ya kasance yana da ƴaƴan itatuwa, wannan tankir da aka yi, wa kana lahu thamarun ay thamarun azim, ya samu amfanin gona mai yawa, saboda gonar tashi ta cika da kayan amfanin gona, da kayan marmari, da kayan abinci. Wasu wata kira'a, wa kana lahu thumur, thumur yana nufin wato dukiya, bayan ƴaƴan itatuwan da Allah ya bashi da shuke-shuke da gonaki, kuma Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi ƴaƴa, ya bashi bayi, ya bashi dabbobi, ya bashi dukkan wani abin da yake nau'i ne, dangi ne na dukiya. Saboda haka sai yake yi wa sahibinsa, abokinsa, wato alfahari da wannan, tare da wulakanci, tare da wulakanta shi. Qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, yace wa abokinsa yayin da yake muhawara da shi, yayin da suke tattaunawa, wannan ta nuna cewa abokin nasa ya fara gaya masa gaskiya, domin ya ga take-takensa, ya fara gaya masa gaskiya cewa to fa na kula cewa dukiyar nan tana neman ta sa ka ta raba ka da Allah, tana neman ta sa ka kafirci, ta sa ka shirka, tana neman ta sa ka butulcewa ni'imar Allah, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron gamuwa da Allah ta'ala ranar gobe kiyama. To shi da shi kuma yake maidawa abokin martani, yana ganin kamar kai ya za ka yi min wa'azi, kai asuwa, ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, bayan na fi ka yawan dukiya kuma na fi ka karfin jama'a, ina da jama'a, ga ƴaƴa Allah ya bani, ga bayi, ga ma'aikatan da suke karkashi na, kai kuma ka zo ka ce za ka gaya min gaskiya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, sai ya shiga gonarsa ya kama hannun shi wannan abokin nasa, ya ce mu je ka ga irin abinda nake da shi, wato na dukiya, irin ya shiga yana zagayawa da shi yana nuna masa. To kaga nan gonar tumaturi ce, kaga da yadda ya haɗu, kaga nan albasa ce, kaga can inabi ne, kaga can kaza kaza, yana nuna masa. Malamai suka ce yana da gona biyu, amma aka ce wada khala jannatahu, ya shiga gonarsa, ba a ce ya shiga gonakinsa biyu ba, saboda a lokaci guda ba zai shiga gonaki biyu ba, zai shiga ɗaya ne, sannan daga baya zai kuma shiga ɗaya, ko kuma a suna makotaka da juna ne, idan ya shiga ɗaya to daga nan zai bille ɗaya. Saboda haka ya kama ɗan uwansa, yanzu zai je ya nuna masa cewa gashi Allah ta'ala ya bashi dukiya, ya bashi dukiyar da ya fi ƙarfin, kuma wani ya zo ya ce zai masa wa'azi, ya fi ƙarfin kuma a zo a nuna masa cewa akwai wani talauci da zai same shi nan gaba. Akwai waɗanda idan giyar dukiyar ta buge su, suna mantawa da Allah gaba ɗaya, za su manta ko da ba su da shi Allah ya ba su, ko su manta da cewa akwai waɗanda suna da shi Allah ya karɓi, ko su manta su ga cewa akwai wanda ba ya da shi kuma daga baya Allah ya ba shi. Saboda haka sai su shiga wasu maganganu waɗanda zai nuna maka cewa giyar dukiya ce take imansu. to irin wannan giya ita ce ta ɗebi waɗannan mutane, kamar yadda ƙaru da ya rika cewa inna ma utitu ala ilmin indi, lokacin da aka yi masa wa'azi wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Qala inna ma utitu ala ilmin indi, da aka gama sa wa'azi yace kun ga ni fa da man na san sai na samu dukiyar nan saboda irin fadi tashin da na rika yi gwagwarmaya yadda muka yi mun shiga mun fita mun buga mun kada mun raya a ce ba za mu samu wannan dukiya ba. Inna ma utitu ala ilmin indi, to shi ma haka wannan ya kama abokin nasa suka shiga gonaki yana nuna masa dukiyarsa iri iri yana cewa ma azunnu an tabida wa huwa zalimun li nafsihi, yana mai zalintar kansa yana mai cutar kansa domin bai san cewa wannan jiji da kan da yake ba da wannan kafircin da yake yi kansa ke cuta ba, domin me? Domin zai jawo Allah ta'ala ya balbalta dukiyar ya lalata dukiyar ko ko a'a ya bar dukiyar shi ya hada shi jin dadin ta. Akwai wanda Allah ta'ala zai lalata dukiyar, akwai wanda zai ban masa dukiyar amma fa ba zai ji dadin dukiyar ba, kai kana ganin sa mai dukiya kana masa wani irin kallo shi kuma baka san me yake bai yake ciki ba. Akwai wanda dukiyar tashi azabtar da shi take yi, baya iya bacci, ya kori ma lokacin zama da iyalinsa, ƴaƴansa suna can ba tarbiya sun lalace, gashi dukiyar tashi kullun tunani yake kan wani abu ya same ta, saboda haka kullun a cikin fargaba yake da faduwar gaba, ya taskake dukiyar a gida da waje amma wannan bai sa ya samu nutsuwa ba, kullun tsoro yake yi gwamnati kar ta zo wata gwamnatin ta zo kuma a caci moshi a ce an yi badakala da shi, haka kullun hankalinsa a tashe yake ga dukiyar amma ba zama ba abin nan, sai ka samu ba za ka same shi yana baccin sama da awa uku a kullun ba, kafin shi bacci ka more ka huta ka yi minshari amma ba ya da dama wannan, wataƙila ma sai an masa allura sannan ya iya bacci sai ya sha wasu ƙwayoyi sannan baccin ya zo, kuma baccin ba zai yi nauyi ba, wataƙila cikin baccin ya yi ta mafarki masu ban tsoro ire-iren waɗannan abubuwa ne, saboda ya bar ya shi suna kashewa ba a kan dukiyar zai iya kashewa, to bai san kansa yake cuta ba, ba ma wani ya cuta ba, a'a zalimun li nafsihi, domin duk abin nan da yake yi ƙarshe kansa zai ƙare, saboda haka cikin wato cika baki yake cewa ma azunnu an tabida hadhihi abada, bana tsammanin gonan nan ko dukiyar nan za ta kare fa har abada, yawan da tayi fa ni fa bana jin fa mu da talauci mun yi ban kwana mun yi hannun riga, ko da yake fadar haka ni fa da talauci fa mun yi hannun riga, kuma bai san me Allah ta'ala ya shirya ba, bai san kuma ikon Allah ba, yadda lokaci ɗaya Allah zai iya buɗe masa hanyoyin samun haka nan lokaci ɗaya Allah zai iya raba shi da abu, to da wannan gururi ya kama wannan sai ya rika cewa ma azunnu an tabida hadhihi abada, ya duba ya ga kyanta ya ga yadda take bada kayan marmari masu daɗi masu kyau, yace kai ba na jin wannan za ta kare har abada, bai tsaya nan ba, giyar sai ta ƙara kwasarsa sai ya ƙara gaba cewa ma azunnu sa'ata qa'imatan, kai bana tsammanin ma duniya al-qiyama za ta tsaya, ba kana min wa'azi ba wai in tuna laran lahira in tuna zan koma ga Allah ni kadai din nan yadda nazo duniya haka zan koma, wala kalki tumura furada kama khalaqnakum awwala marra, to ni fa bana jin ma akwai ranar, akwai wadanda yanzu ba za su faɗa haka ba amma a aikata haka suke nunawa, saboda duk abinda aka ce su guje shi domin gudun tsayuwa gaba ga Allah ranar gobe kiyama ba za su guje shi ba, shi suke yi za su cuci wato mara ƙarfi, kamar yadda Allah ta'ala ce ara'aita allazi yukazzibu biddin fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, shi ne wanda yake tunkuɗe maraya, ka duba maraya wani ne dai wanda yake yaro ne karami bai ma balaga ba bai mallaki hankalinsa ba, ga dukiyarsa an bar masa yana buƙatar wanda za su kula da shi su kula da dukiyarsa, amma wani ya zo saboda zalunci ya sa ƙarfinsa ya tunkuɗe shi da ƙarfi to haka wasu suke tunkuɗe masu haƙƙi daga kan haƙƙinsu domin suna ganin cewa su suna da ƙarfi. To sai Allah ta'ala ya sifanta mai ƙaryata ranar sakamako da cewa shine mai wannan hali, dan ya nuna maka cewa irin wannan hali hali ne na mutanen da in da sun yarda cewa akwai yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, to taƙila ba za su yi wannan ba. Da zuciyarsa tana gaya masa cewa akwai faranar da zai tsaya gaba ga Allah, kuma za a yi masa hisabi duk abin da ya ci ya cuta na mutum, ko da daidai da abin nan karan aswaki ne, sai Allah ya kwato ya mero mai haƙƙi haƙƙinsa. A lokacin da ba ya da karan aswaki da zai bayar, sai dai a guguyi ayyukansa na ƙwarai in yana da su, in ba ya da su a ebe laifukan wanda ya cuta a yaba masa. To shi ne yake cewa ba a zunnu sa'ata ƙa'ima, ba ma na tsammanin alkiyama za ta tsaya. In kuma har za ta tsaya ɗin ma, wala in rujitu ila rabbi, wallahi wallahi har da rantsuwa lamun din nan lamun ce almuwatti'atu lil qasam, wala in rujitu ila rabbi, wallahi in har za a mayar da ni zuwa ga Ubangiji na, ashe ya san yana da Ubangiji, ya san yana da Ubangiji, amma giyar dukiya da duniya ta ruɗar da shi har ya manta da Ubangijin nashi. To har in za a mayar da ni zuwa ga Ubangiji na, la ajidanna khairan minha munqalaba, to tabbaci haƙiƙa zan samu makofinta da yafi alkhairi, wato zan samu makomar da tafi wannan alkhairi a tsammaninsa, tunda Allah ta'ala ya karrama shi a nan duniya ta hanyar bashi wannan dukiya, to dole ne a lahira can ma sai ya ji daɗi, can ma sai ya ji daɗi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatuhu layaqulanna dhahaba sayyi'a layaqulanna hadha li wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima wa la in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna. Yake cewa Allah ta'ala yake cewa idan muka dandana masa rahaman mu anan bayan da yana cikin wahala, layaqulanna hadha li, yace to wannan daman shine rabona, daman wannan rabona ne, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'ima, kuma bana tsammanin alkiyama za ta tsaya, wala in ruji'tu ila rabbi, idan kuma har aka bayar da ni zuwa ga Ubangiji na, inna li indahu lal husna, lalle ina da abinda yafi wannan kyau a wajensa, wato Ubangiji ta'ala a can ma zai bani. Kamar yadda al-'As ibn Wa'il ya riga gaya wa Khabbab ibn al-Arat lokacin da ya ci bashin Khabbab, Khabbab balallen bawa ne a Makka, ba shi da dangi, ba shi da kowa, amma ya karɓi musulunci. Sana'arsa shine ya kera takubba da wukaki, makeri ne. Al-'As ibn Wa'il yana zuwa wajensa ya ci basussuka, ya karɓi kayan makamai, ya karɓi abin nan takubba, ya karɓi masu, ya karɓi wukaki, ya je ya yaba wa yaransa, amma baya biya. Ya ce a rubuta bashi ne, zan biya zan biya. Khabbab musulunci ya zo ya musulunta, to sai ya shiga jin haushinsa. Kuma shi As ibn Wa'il as-Sahmi yana ɗaya daga cikin manya-manyan Quraysha, babban mutum ne a Makka, saboda a cikin mutanen Makka ba wanda zai tabu bane da sauki. Khabbab ya ce kuɗi na fa da nake bin ka sun taru, ba a biya ni ba. Sai ya ce ba ka yi imani da Muhammadu ba? Ya ce na yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ba ya gaya muku cewa akwai lahira ba? Wai dukan mu in mun mutu za a tashe mu a can, akwai wani hisabi da za a yi, kowa a karɓi masa haƙƙinsa, ba ka yarda ba? Eh na yarda. To bari mun je can sai a yi mana, sai in biya ka a can. Ya ce saboda ni ka ganni yadda nake a nan duniya da dukiya da ƴaƴa, to can ɗin ma da kuke cewa za a je, can ɗin ma aka je mu ɗin ne dai, mu ne masu dukiyar, mu ne masu ƴaƴan. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ التي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. التي بكجوان ديك كافر شو عايم وما؟ وقال لأوتين مالا وولدا إيك شو القيامة ما تتاش والله سيأباني دوكيا كما سيأباني آية. Allah ce aqala al-ghaiba, ya leka ya ne ya leka ya ga gaiba ne, ya san me za a yi a lahira? Amitta khaba inda ar-rahmani ahda, ko sun zauna da Allah sun yi alkawari
Allah ya rubuta, Allah ya ce labu da shi za mu rubuta abinda da yake faɗa, sannan kuma za mu ƙara masa azaba ninkin ba ninkin, za mu gadar da shi abinda yake faɗa, kuma shi kadai zai zo mana ba dukiya ba ƴaƴa, shi kadai zai mutu kuma shi kadai za a je a turbide, kuma shi kadai za a tashe shi. Saboda haka jin cewa yana da dukiya, yana da ƴaƴa, wannan zai sa ya kubuta daga azabar Allah, wannan duk hauma hauma ce ta kafiri wanda bai san Allah ba. Qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhdhabin, ce mu muke da yawan dukiya, muke da yawan ƴaƴa, don haka an je lahira ma mu ba za a yi mana azaba ba. To shi ne Allah ta'ala ya gaya musu cewa, ya nuna musu cewa wannan abin da suke faɗa ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Ni'ima a lahira ta danganta ne da wanda ya aiki na ƙwarai, shi Allah ta'ala yake ni'imtawa, amma dukiya wannan ta lalace Ubangiji yake musu. Nastadrijuhum min haythu la ya'lamuna ummi lahum inna kaydi matin, muna musu ta lalace ta inda ba su sani ba, kuma Ubangiji ta'ala ya ce ina musu shifta ran da na tashi kama su, kaidi na ba karami bane, mai karfi ne. Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairu li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun muhin, kada su yi tsammanin abinda muke basu, muke musu talala da shi, muke basu na dukiya da ƴaƴa da lafiya da jama'a da mulki, su dauka cewa wannan alkhairi ne ga kansu. A'a, muna musu wannan ne dan su kara zunubai, su kara tarawa kansu tilin laifuffuka, kuma su je su gamu da Allah ta'ala, su gamu da azabar Allah, yayin da dukiyarsu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuna tuqarribukum indana zulfa, da dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne za su kusantar da ku ba zuwa ga Allah. Allah ta'ala ya faɗa game da Abu Lahab, yace ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dukiyarsa da abin da ya tsururuta ba za su yi masa, ba za su yi amfanar da shi komai ba, ranar da za a ce khuzuhu faghulluhu, a lokacin babu abin da zai gani da zai taimaka masa. Ma halaka anni sultaniya, dukiya ba ma halaka anni maliya, halaka anni maliya, ranar zai ce dukiya ta fa ba ta yi min komai ba, duk mulkin da nake da shi da wadata abinan da ikon da nake da shi yau na neme shi na rasa. To saboda haka Ubangiji ta'ala yake gaya musu wannan ba zai amfane su ba. To shi ne wanda yake wannan goma, yake wannan cika baki cewa la ajidanna khairan minha munqalaba, in an koma wajen Allah zan samu abin da yafi, wato makomar da tafi wannan. Ubangiji ta'ala zai bani abin da yafi wannan, bai san cewa duka abin da yake nan shi ne iya rabansa ba, yana so ya cinye arzikinsa ne gaba daya. In an je lahira ba shi da wani abin da zai nema a wajen Allah ta'ala. Allah ta'ala ka ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure, Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.